وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Niyata kare tabbata ga Allah Ta'ala wanda ya kaddara saduwar mu a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da ya dace da ake da bukatar irin ababen da za a tattauna a wannan wuri wato a fadin kasar mu ta Ahlus Sunna gaba daya. Muna roƙon Ubangiji tabarakahu wa ta'ala kamar yadda muka tsara waɗannan tsare-tsare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu agaji wurin gudanar wannan al'amari. Ubangiji kamar yadda za mu fara wannan al'amari, Allah Ta'ala muna roƙon agajinka ka taimake mu wurin mu karke lafiya domin tsarkakin sunayensa. Sa'annan amma Madina da ƴan kwamitinmu na wannan masallaci da al'ummar wannan anguwa gaba ɗaya, muna yi wa jama'a barka da zuwa, musamman manya-manyan malamai da kuma manya-manyan jigajigai na addini kamar irinsu Sheikh Ishaq Yunus Al-Madani, irinsu Alhaji Nafi Baba Ahmad wanda sananne ne a wurin ƴan uwa, da sauran manya-manyan malamai wanda ta yi wakila in na ce zan ci gaba da zano su, to ita ma wata narkace ta daban kenan. Sai dai a dunkule su gaba ɗaya mu ne musu barka da zuwa. Sa'annan bayan haka munewa Malam Mas'ud shi ma barka da kullowa, da dukkan dai sauran manya-manyan limamai na masallatan Juma'a da makamancinsu. Malam Ahmad Al-Garkawi wanda babban malaminmu ne kowa ya sani, shi ma ya so kwarai da aniya ya halarta wannan wuri, to amma matsalar rayuwa sai ya tashi ba shi da lafiya tsawon kwana biyu. Kowa ya tashi cikin du'a'i Ubangiji ya ba shi lafiya kuma ya haɗa mu aladan tare da shi gaba ɗaya. Sa'annan jigogin biki waɗanda suka halarta wannan wuri don su gudanar da muhadara, malamanmu ko kuma malamanmu na Afirka gaba ɗaya, don ba ma wai wannan ƙasa ta mu ba. To alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Ubangiji Ta'ala da ya haɗa su a zaure guda biyu a cikin ɗakinsa za su tattauna magana guda ɗaya. Muna roƙon Allah tabarakahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Da shi Sheikh Alaramma Malam Ja'far Mahmud Adam wanda muka yi wadakonsa tun daga Kano izuwa nan, Ubangiji Ta'ala ya kaddara masa zuwa, mu ne masa barka da zuwa tare da Sheikh Jagora Al-Mujaddidi wato Dr. Ahmed Abubakar Mahmud Dumi, gaba ɗayansu mu ne masu barka da kullowa wannan wuri. Don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allahu Ta'ala Malam Ja'far Mahmud Adam shi ne wanda zai fara gudanar da muhadara. Sa'annan mu saurari ta'aliki daga Sheikh wato ainihin Sheikh Adam Sheikh Ahmed Abubakar Mahmud Dumi. Kafin nan za mu kira a Sheikh Ishaq Yunus wanda zai yi mana ya umarce mu da salati jama'a ki sallallahu alaihi wa sallam a matsayin share take. Ana ga kamalan bismillah. Ni talaci zuwa ga manzon Allah alaihi wasallam. Allahu salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ya rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tubarik fi majlisina hadha wa an tuqaddir fina dhariyatan wa tuqaddir fina khayran katiran anta wali dhalika wa al-qadiru alayhi bi rahmatika ya arhamar rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Ishaq Yunus Allah Ta'ala ya saka da alkhairi. To yanzu Allah ya so za mu shiga al'amuran kai tsaye. Muna roƙon ƴan uwa da suke ciki da na waje don Allah a taimaka mana wurin ba da haɗin kai wurin saurarawa, domin a ainihin saurari abin da ya tara mu. A Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano, bismillah.
نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوى مسلمين قبادة إلى من جيسوا تعدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu a wannan safiya ta yau Asabar 11 ga watan Shawwal watan 10 a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Ina mana fatan da yawan mu mun yi azumi na watan Shawwal ko muna cikin yi ko za mu yi. Azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambace shi cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya kare da azumi, yace man sama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Dukkan wanda ya azumi Ramadan sannan ya bi bayan da azumi shi da cikin watan Shawwal za a ba shi ladan kamar ya azumi shekara. Wannan azumi matsayinsa mustahabbi ba wajibi ba, wanda ya samu yayin shi yana da lada, wanda bai yi shi ba baya zama abin zargi cikin addinin Musulunci. Mawdu'in da aka ce za mu tattauna a kai muhimmancin haɗin kai tsakankanin ƴan uwa Musulmi da kuma hanyoyin da ake bi don samun cin nasarar haɗin kai mai ɗorewa. Amma lokacin da muke cikin mota, ni da ɗan uwana Amini na Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, bayan mun keto cikin wannan unguwa, taron jama'ar da muka gani kafin mu shigo nan gurin, tattaunawar da muke ni da shi hakikanin gaskiya ta kusa ta canja mun mawdu'in wannan lakin. Saboda haka nake son in ba ku haƙuri iri biyu. Haƙuri na farko listin da muka yi na zuwan mu nan gurin, wanda ni ne sababin wannan, kuma ya faru ne saboda na wayi gari ba ni da jin daɗi sosai da sosai, amma bayan da na iya dole in zo tunda mun riga mun yi alƙawari zan zo. Haƙuri na biyu kuma dangane da ɗan canji da za a samu cikin mawdu'in lakcin, kamar yadda na faɗa tattaunawar mu da shi ta yi mun tasiri wajen in ga in shigo da wani abin da muka yi magana ni da a cikin ƴan mintunan ƙarshe kafin mu shigo wannan matsala. Haɗin kai tsakankanin ƴan uwa Musulmi abu ne wanda yake wajibi, ba abu ne wanda yake mustahabi ba. Tilas ne, Allah ya tilasta mana. Ayoyi na Al-Qur'ani sun yi ishara zuwa ga haka. Hadisai na manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun faɗa kan haka. Zan kafa hujja da waɗansu ayoyin waɗanda kun san su don tunatarwa ba dai in karantar da ku su ba. Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai girma a goshin suratul Anfal, yas'alunaka anil anfal qul lil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka anil anfal, suna tambayarka dangane da zuciya ta gadima, idan an samu yaya ya kamata a yi da ita, kuma zuciyar gadima waye yake da haƙƙi a kanta. Allah ya ce kul, ka ce da su al anfal lillahi war rasul, dukiyoyin gadima mallakar Allah ne, mallakar manzon Allah ne. Abin nufi Ubangiji Ta'ala ne kadai yake da ikon ya saukar da hukuncin yadda za a yi da dukiyar ganima. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kadai aka tura a hannun sa yadda za a kashe. Wannan aya ta sauka kadai a lokacin yakin Badar. Lokacin da aka fara yakin Badar, kamar yadda kuka sani, an fara ne bil mubaraza. Mubaraza shine mutum uku sun fito daga cikin bangaren kafirai. Utuba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da wani na uku. A nan bangaren musulmai, Ali ibn Abi Talib da Hamza ibn Abdul Muttalib da wani mutum na uku. Musulman da ke nan gurin suka kashe kafirai na cikin can. Daga nan sai yaƙi ya rinta. A ƙarshe dai Ubangiji Ta'ala bayar da nasara akan kafirai. Allah ya ɗora musulmai akan kafirai. Ranar da Allah ya ambace ta da cewa yawmul furqan yawmul taqal jam'an. Musulmai duk da karantun su ta fuskar yawa su 300 ko da 13 ko da 15 ko da 17, kamar yadda ruwayoyi a cikin sirar take safani, suka ci nasara akan kafirai su 900 zuwa 1000. Bisa ga ka'idar kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'a as-sabirin. To lokacin da alamun nasara suka fara bayyana a cikin yaki, musulmai sun kasu kashi uku. Kashi na farko suka ce mu tsaya mu yi gadin Annabi duk inda ya nufa a cikin yaƙin, don kada kafirai su yi masa ƙofar rago ko kwanta ƙauna su illata. Sai da idan an kashe kwamandan yaƙi, to wannan yakan yi tasiri a cikin sauran sojoji a nasara a kansu da sauri. Kashi na biyu kuma suka ce mu fuskanci kafirai ga dangada. Kashi na uku kuma da suka ga kafirai suna jefar da makamansu suna guduwa, sai suka rika ɗauko kayan ganima suna tarawa. Tunda yawanci kafiran nan wani za a ga takobin shi ta ƙarfe amma mariƙinta na zinari, wani za a ga gidan takobinsa ma na zinari, don haka dusiya ce mai yawa. To bayan ƙurai yaƙi ta lafa, sai waɗannan mutane wanda suka tsare Annabi suke ganin su, suka fi kowa haƙƙin ganima. Suka ce ai muka ba da haƙƙi, mu ne muka fi kowa a bamu ganima mai yawa. Tunda muka tsare Annabi kuma shi ne shugaban al'umma. Waɗanda suka bi kafirai suka karkace, suka ce a'a ba mu muka karkace abokan adama ba, na nan haƙu bil ganima tun da dai mu muka fi cancantar ganima. Su ko waɗanda suka rika taro dukiya suka ce a hannun wa take dukiya, kan a hannun mutum. To wannan jahiliya da suka rika yi, wannan yana cewa ta wace, wannan yana cewa ta wace, wannan yana cewa ni ne na fi cancantar ta, sai Allah ya saukar da wannan aya. Yas'alunaka 'anil anfal, suna tambayar ka dangane da dukiyar ganima, waye mutuntan da ba waɗanda suka yi gadin Annabi lokacin da ake yaki, ko waɗanda suka lallasa kafirai suka rika karkace su, ko kuma a'a waɗanda suka rika taro dukiyar suna tsarewa. Kul ka ce da su al anfal lillahi wa rasul, dukiyar ta Allah kuma manzon Allah ne ke da haƙƙin ya ba wanda ya ga dama ko ya hana wanda ya ga dama. Sannan kuma nasara da aka ci ba dan yawan ku ne kuka ci nasara ba, inda dan yawan ku ne da kafirai sun fi ku yawa, inda dan makafi ne kuma sun fi ku sana ne. Wa man nasru illa min indillah inna Allaha azizun hakim, yawa baya sa ku ci nasara akan kafirai. Allah ne daga munkatar dan sa da agajin sa ya ba ku karfin da kuka ci nasara akai, dan haka shi zai bayani yadda ganima ne. Dan haka sai aka ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku sulhun ta tsakanin junanku. Wane ne da magana cewa ni na fitan tattar kaza, wane ne da magana cewa ni na fitan tattar kaza, irin yadda yau muke a tsakankanin mu. A tsawon tafiyar suna yau a wannan kasa, akwai gudunmawar mutane masu yawa, akwai gudunmawar matasa, akwai gudunmawar ƴan agaji, akwai gudunmawar malamai, akwai gudunmawar attajirai, akwai gudunmawar waɗansu masu mulki, waɗansu sojoji, waɗansu ƴan siyasa, waɗansu daga cikin ƴan sanda. Kowa ya riga ya san cewa da yawa daga cikin mutane ne suka taru, kowa ya ba da tashi gudunmawa a ɓangaren shi, har Ubangiji Ta'ala ya bayar da nasarorin da ake ganin da'awa ta suna ta. Amma kowa ya san cewa falala tana komawa farko da ƙarshenta zuwa ga Ubangiji, sannan falala kuma tana komawa zuwa ga malgaye a cikin Abubakar Mahmudu, kuma Allah ya ji kansa da kafa. Dan shi ne farko wanda ya fara harkar tocilai, kowa ya gani. To jama'a kuma da dama kowa ya zo ya tashi. To cikin waɗannan mutane da kowa ba da gudunmawa, ba wanda zai iya goranta wani cewa aiki na ne ni kaɗai,
ko wannan yace aiki na ne ni kadai irin yadda sahabbai a can gurin farko da suka fara cewa ni na wane wanda yace ni na wane Allah ya ladabtar da su ya so kan da sura su tun saboda wannan qul al-anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu zata baynakum sannan wa atiullaha wa rasuluhu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah in kuntum mu'minin inda gaske ne kuma mu'mini kan wanda ya kawo son zuciyar shi akan yadda al'amuran za su gudana sai abin da Allah yake so sai abin da manzon Allah yake duk wanda ya kawo shawarar da ya san cewa ba ta da abin da ke karfafa ta cikin ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah to kamata ya hakura da shawarar shi tashi shi shi kadai amma duk wanda yake da ra'ayi ko shawarar da ke da goyen bayan ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah to wannan ita ce shawara a barbi wa fi Allah wa rasuluhu amma za ku yi haka ne in kuntum mu'minin inda gaske ne kuma mu ne dan imani akan yi da'awarsa da baka amma ba daga da'awarsa daga baka bai ke zama imani sai ayyuka da maganganu sun gaskata shi dan haka sayyidina Abu Bakar ke cewa laysal iman bitamanni wala bitahalli walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqa bil amal imani ba guri ne na zuci ba fata na in zama mu'mini fata na in zama tatattun ahlus sunna fata na in zama ni nafi kowa ma taimakon sunna ko ni nafi kowa farin tarihi wajen taimakon ta ko ni nafi kowa samun sakamako cikin ta wannan guri na baka da fada da kulliya da maganar a baka ba shi ke tabbatar da imani imani me ya tabbata a zuciya ayyuka ne da gobe sun gaskata shi wannan shi ne imani sannan sai Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim wadannan ayoyi kuma sai suke bayyana waye ma mu'minin waye mu'mini innamal mu'minun kadai wadanda suke cancantar fadan sunan mu'minai allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum to ne wadanda idan ambaci Allah suka san suka razana idan an razana da su da ayoyin da ke dauke da azaba sai su firgita wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai ayoyin su kara musu imani anan mun ne suke cewa wannan ke nuna ashe imani yakan karu sannan kuma yakan ragu abinda ke kara imani shine idan ayyuka na alkhairi suka habaka tattare da bawa to wannan babban adireki ne na cewa imanin sa ya karu idan ayyuka barna suka yawaita tattare da bawa alama ce ta koma bayan imani tattare da shi dan haka duk wanda yake son imanin sa ya habaka to alama ce ake ganin cikin kyawawan maganganun shi da kyawawan ayyukan shi sai a gane imani ya haɓaka ya ga wancan aya ya yi aiki da ita a karantar da shi wancan hadisi ya yi aiki da shi sanin ayar da sanin hadisin kadai baya nuna haɓakar imani sai in mutum ya sa ayar da hadisin cikin aiki sanin aya riba ce sanin hadisi riba ce amma abin da ya fi wannan zama riba shi ne sa abin cikin aiki dan akwai wanda zai iya sani yin aiki da shi a ce sani kadai baya tsayar da bawa sai in mutum ya san shi cikin aiki shi yasa Allah ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ayoyin suka kara bawa imani sannan wa ala rabbihim yatawakkalun sai kaga suna dogaro bisa ga ubangijin su bayan sun kasance idza zukira Allah wajilat qulubuhum anan wadansu malamai suke cewa a wani wuri Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ana bi dhikrillah تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم غفر مآب وتو wadanda suka yi imani zakatan suka natsu da zikirin ubangiji zikirin ubangiji kuma shi ne alqur'ani inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lhafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun qad anzala Allahu ilaykum dhikra dindi alqur'ani ma'ana qur'ani na karawa mutane natsuwar zuciya amma nan kuma an ce idan an karanta musu ayoyi sai su firgita kishiyoyin juna ne waɗannan ma'anan tsakanin natsuwa da firgita sai aya aya da take Qur'ani na ƙara da zuwa wata aya take kuma tana sa a firgita ga to kamar akwai cin kallo da juna tsakanin waɗannan mu'annoni guda biyu sai malamai suka ce ayoyin ne iri biyu akwai ayoyi waɗanda suke ɗauke da saƙo na ni'ima ta cikin aljanna wannan sukan sa bawaye na tsu ya sa rai ayoyi da suke ɗauke da bishara kenan akwai kuma ayoyi da suke ɗauke da saƙo na azaba ayoyin da suke ɗauke da labarin wuta da irin dangogin azaba da ke ciki wannan kan sukan sa bawa ya firgita ya rasana don haka ayoyin alqur'ani suna ɗauke da wannan saƙo iri biyu suka razana sannan kuma sukan yi bishara da haka manzanni suka zanto aikin su kenan wa darsul mursalin illa mubashirina wa munzirin su yi bishara da gidan aljanna ga wanda ya aiki na gari su kuma razana su yi firgici da gidan wuta ga wanda ya mummuna aiki don haka ayoyin alqur'ani suke almuhim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su ne kuma wanda suke tsayar da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka ba su sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim dan ne waɗannan su ne mummune na gaske suna da darajoji na ni'ima a wajen ubangijinsu suna da gafara suna da arziki mai girma waɗannan sifofi da aka ayyana malamai suka ce zamu lura da cewa ashe imani ya kunshi aikin zuciya sannan imani ya kunshi maganar baka sannan kuma imani ya kunshi aikin gaɓai in mutum ya haɗa dukkan waɗannan ɓangarori to ya zama mummuni domin ababen da aka lissafa a cikin ayoyin ya kunshi wannan allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum alwajal jin tsoro kaga aiki ne na zuci zuciya ta razana ta firgita idan an tuna azabar ubangiji bawa mummuni ya razana dan kar wannan azaba ta same shi duk abin da zai jawo masa cikin Allah sai ya kokari ya kauce masa kowace irin riba zai samu a kan abin na duniya in ya san abin zai jawo masa cikin Allah sai ya kauce masa to wannan alwajar tsoro ke nan da zuci sannan zikirullahi da ake da kuma attilawa tilawatul qur'an wannan aiki ne na harshe sannan kuma iqamatus sala yuqimuna sala wa mimma razaqnahum yunfiqun da al-infaq kashe zuciya kaga aiki ne na gabbai ake imani ya tafi wato ikrarun bil janan sannan nutqun bil lisan sannan kuma amalun bil arkan sannan yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'asi zadatun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suka mamaye waɗannan bangarori gaba ɗaya zuciya ta zama mai tsarki ba nunkubarci ba munafunci ba hasada ba ƙeta ba mugunta ba girman kai sannan harshe ya zama mai tsarki ba dattin harshe ba kasance harshe ta tare da su sun raya harshen su da zikirin ubangiji da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'amru bil ma'ruf da an-nahyu anil munkar da al-kalimatu tayyiba da daɗa kalma sannan kuma sun tsarkake ayyukan su sun zama masu kyau to wannan fa su ne Allah ya haɗa ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda su ne mummune na gari to in mun zama haka to shi ne sai mu zama bai ɗaya riga ba ta sa mu haɗu sai aiki ne zai sa mu haɗu don yau riga ta ga ta wata shuɗiya ce haka ko abin da haka malam Ahmad ya sanya fara da lauri a kanki ba lauri a kaina malam abin da ya sa wata bakar hula a kanki baka baka da mangani kuma na sa wata kala daban ba yadda za a yi riga ta haɗa haka unguwa ba ta haɗa mutane yawanci gari baya haɗa mutane ina Kano Malam Ahmad yana Kaduna sannan kuma waɗansu kuma suna waɗansu garurukan daban ba Kano ba Kaduna ba amma abin da ke haɗa mutane shine wannan shikashikai na imani shikashikai na musulunci tsarkin zuciya tsarkin harshe magana iri ɗaya aiki iri ɗaya aƙida iri ɗaya suke haɗa mutane duk yadda kai ka ce masallaci ɗaya ya haɗa mutane gari ɗaya ya haɗa mutane a sashi ɗaya ya haɗa mutane riga ɗaya iri ɗaya ta haɗa mutane ba za a yi za'in ba amma abin da ke haɗa mutane shi ne rukunai na imani rukunai na musulunci al'amalu salih sannan kuma as-sayru ala sunnati mustafa sallallahu alaihi wasallam wato rayuwa a kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawar da sun zuciya ya yan uwa wannan shi ne abin da yake wajibin mu wajibi ne mu san yadda za mu haɗa kan al'ummar musulmi gaba ɗaya lokacin da ake maganar haɗin kai nikan manta da bukata ta da ni ta wata karin kai. Dole ne Dr. Ahmad ya manta da bukatar shi ta karin kai, ya kalla bukatar al'ummar mu. Wannan al'ummar da kalubalen da ke kanta, kalubale a siyasance, kowa ya san mulki ya kwace mana a Najeriya. Kalubale ta fuskar tattalin arzikin kasa, kowa ya riga ya san cewa a wannan shekaru bakwai na wannan mulki an yi amfani da wannan dama wajen kassara mata fuskar tattalin arzikin kasa. A duk faɗin arewa inda ake da motsin kasuwanci wurare ne guda uku: Kano, Maiduguri, Kaduna. Duk kasuwancin ya fari. Take da ke flat number na Kano shine center of commerce. Kasuwanni a Kano waɗanda suka fi kowanne kuɗi sun ga kasuwar Abubakar ne, inji sabon Mary Market, kasuwar Kofar Ruwa, Kantin Kwari. Don gurin su ne manyan kasuwanni da suka fi kowanne kuɗi, sai wafa wajen ƴan canji. Kasuwar Kofar Ruwa, inda da ake sayar da building material gaba ɗaya, kayayyakin gini, kwano da rodi da siminti, gaba ɗaya babu musulmi a cikinta. Ansar Arnale babu musulmi. In ka ga musulmi a wurin da ko yake, in ka ga musulmi a wajen ya je ya saya ne, in ka ga musulmi a wajen dillanci ya kai gaba ɗayanta. Kasuwar Sabon Gari Market kare jini biri-biri, ba na rabe musulmi rabe kirista. Singa kare jini biri-biri, rabe musulmi rabe kirista. Kantin Kwari tusa cuta biyu bisa uku ɗinta ba a hannun musulmi da ke mai yawanci. Sannan abinda ke hannun musulmi yawanci kantunan ne da shaguna, su ne za su kama haya. Amma kayayyakin da ke ciki dillanci suke yi na wani ɗan Lebanon ne, ko wani ɗan Indiya, ko wani ɗan China, shi ne zai je kawo kaya ya kawo wajen. Idan ya kawo kayansa ya bayar da dillanci gare ka ko gare ne mu sayar masa, ba shi zai biya hayar shago ba, ba shi zai biya bil na wutar lantarki ba, ba shi zai biya bil na abin nan ba. Sai a baka kaya trailer guda biyu ko trailer guda uku da wuya a jikin kowace trailer ka samu ribar da ta wuce naira 5,000 a jiki. Wannan shi ne kaskancin da ke hannunmu. Idan kasuwancin Kano ya zanto baya haɗe a dole musulmi, to ina kasuwancin Maiduguri, ina kasuwancin Kaduna. Sannan aka zo aka yi wata matarkashiya a sakamakon wannan sulhun jimu da aka yi, aka kone kasuwar Jos gaba ɗayanta kurmus. Kasuwar Jos ɗin nan gaba ɗayanta idan ka kasa ta kashi uku, kashi huɗu kai, three quarters ɗinta al'ummar musulmi ne a cikinta. Arnan Jos gaba ɗaya ba su da wani kwata a cikinta, aka kone ta kurmus. Sannan a nan Kaduna kun sani aka kone kasuwar magani, aka kone waɗansu kasuwanni. Sannan a Kano kun sani aka kone Galadima Road, duk wannan wata baki da ta aka yi ta ƙarƙashin ƙasa. Jami'an tsaro wanda ba musulmi ba sun san wannan, musulmi sun san wannan. Ba'ana bayan an kwace mulki a hannunmu, siyasa ba ta hannunmu, tattalin arzikin ƙasa baya hannunmu, sannan an kori mutanenmu daga aikin sojin ɗan sanda gaba ɗaya, babu su a ciki. Sannan kuma ga wannan musibar tana fuskantar mu, sannan kuma mu ga shi muna yaƙar junanmu da kanmu. Wani mutum akan bukatar su fi kaɗai ya yarda gaba ɗaya a cikin al'ummar da ya yi. Akan bukatar su fi kaɗai. Waɗansu tsirarren mutane akan bukatar su fi su kaɗai sun yi da cikin al'ummar da ya yi gaba ɗayanta. To a nan gurin ya zama wajibi, wato muke waɗannan matsaloli ta wannan muhanga. Lokacin da muke shigowa nan gurin, titin da za ka je kawo ka wannan waje, ba za ka ɗauka cewa gari kake shigowa ba. Ka ɗauka juji za ka shiga wata boda za ka. Amma za ka zo ka shigo unguwa ne ko gari mai ɗumbin mutane masu san yawa. Amma babu titin da zai kawo mutane. Sannan ka zo ka ga taron al'umma da muka riga gani dama da hagudinmu, taron al'umma da ke cikin nan wurin. Galibinsu wato ainihin 'yan ƙasar shekaru 30 ne. Kaɗan ne suka wuce 35 sai kai 40. Duk inda muka duba tun da muka shigo har muka shigo cikin masallacin nan, dan saboda shekara 40 su ne suka basu cikin dokali ba. Sannan waɗannan al'umma gaba ɗayan su, wato su ne ya kamata a ce tattalin arzikin nan hannun su, su ne ya kamata a ce idan ka kalle su ko wanda mafi karanci a ce yana da digiri ɗaya, in ya yi rabanci yana da yan su iko diploma. Amma inda za ka yi san su kai wata ƙidaya za ka samu cewa cikin kowane mutum goma da wuya ka samu ɗaya wanda yake da kwakwaran shaida da kalamar sakandare da ya kammala. Wannan ita ce illar da muke ciki a halin yanzu. Dole mu faɗawa kanmu gaskiya. Cutar da take fuskantar mu kenan. A kwana-kwanan da cikin azumin nan aka bayar da kungila za mu ta adadin kuɗin, amma ta kakkanma dala biliyan ɗaya da wani abu ko da rabi ko wani abu na gyara wutar lantarkin Najeriya, amma babu abin da ya ƙetaro jaba. Gaba ɗaya ya shafi kudu ko dai maso gabas ko kudu maso yamma. Babu abin da ya ƙetaro nan gurin. Sannan dukkan da gwamnoninmu da 'yan majalisar mu ba wanda ya sace komai. Kusan biliyan uku da wani abu. Kowa ya zura ido, ba wanda yake cewa komai. Wallahi tallahi hadarin da yake fuskantar mu muka tafi a haka. Wallahi tallahi ba gangane bane ba.
Dole ne su zai kalli wannan
ta mahanga ta adalci. Ta mahanga ta gaske ba ta mahanga ta san kai ba. Idan dan san kai na ne sai ya zama za ka rubuta abin da zai kawo da Kaduna. Babu abin da zai kawo da Kaduna. Idan ko almajirai ne ko waɗanda za su rari karatuna ina zai iya samu a Kano. Ina da zai iya samu a Bauchi ma inda cikin dace zai hijira ko a Bauchi ko zai hijira ko a Maiduguri. Inda cikin zan koma mahaifa ta ka zai iya samu. Babu abin da zai kawo da Kaduna in wannan kwana ki ko inda wani gari in kai goro ne in kai Madina buru. Inda dan bukatar kai na ji. To amma bukatar ta al'ummar musulmi ya zama wajibi kowanne ɗaya daga cikin mu ya amfani da energy din shi da yarintarsa da kuruciyarsa wajen ya zami a samu wannan nasara. Da haka ya ƴan uwa a nan gurin nake so in ce da mu. Babu yadda za a yi makamar titin wannan na ƙoƙarin haɗin kai ya kasance a yau aka fara tafiya kuma an ci nasara a yau. Wannan ya saɓa sunnar Allah a bankasa. Ya saɓa sunnar Allah a bankasa. Ubangiji ta'ala yana da ikon ya halicci sama da ƙasa cikin kyautawar ido inda yana so. Inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun. Idan yana son abu ya faru zai iya ce masa kun kafin kaula san durfa ya daure nu ara abin ya faru. Amma tare da haka khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam ya hada ta sanar kasa cikin kwanaki shida. Zamanin ka aiki aiki ta yi rilis yayi yayi yau bai kara sabai bari sai gobe a ci tubar a bari gobe kuma ko gobe a ci gaba ai tai ba haka bane ba. Amma ya yi haka don saboda hikimomi masu tarin yawa kaɗan daga cikinsa malamai suka ce don yi nuna mana bin sannu cikin lamura kuma don yi nuna mana ba lallai bane mu fara abu yau musu nasara. A fahimtar mu taro na jiya an samu nasara mai yawan gaske kuma ɗigon ɗan bani na samun nasara nasarori suna tafi. Wannan nasarori za a ci gaba da samun su gwargwadon yadda ku jama'a kuka bayar da gudunmawarku da goyon bayanku na cin nasarar su. Duk wata shawara da za su taimakawa abu wanda duk aka san yana da alaka da abin a bashi shawara ba lallai bane sai kai magana da kai da yanzu a nan gurin a ce kowa sai ya yi magana da Malam Ahmad da baki ai ba mu taimaka masa ba. Amma wani ya bayar da baki, wani ya bayar a rubuce, wani ya faɗa mai in faɗa masa, wani ya faɗa Nabi Baba Ahmad ya faɗa masa, wani ya faɗa Malam Isa Kayuru ya faɗa masa, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza. Sannan duk lokacin da ya isar da wani sako wani ya faɗa ai an ce kaza, ai an ce kaza, ai an ce ga abin da za a yi. Aiki ne na limamai su ba da haɗin kai, shugabanni na ƙungiya su ba da haɗin kai, limaman juma'a, limamai na kamsa salawat su ba da haɗin kai, duk wani malami mai da'awa ya ba da haɗin kai, duk wani mai kishin addinin musulunci ya ba da haɗin kai. Dan wallahi tallahi in ba wannan haɗin kan muka samu ba wallahi ƙalubalen da ke fuskantar mu nan da 2007 zuwa abin da zai biyo bayan wannan wallahi tallahi ba ƙarfi bane ba. Binnan da aka yi wa al'ummar musulmi a wannan ƙasa waɗansu daga cikin kusan kai da su ne. Sannan babu wani hope da ya rage wa al'ummar musulmi fa sai masu addini galibin ɗan siyasa sun kai musu baro in mun bi su za su kunyatar da mu ne irin yadda suka kunyatar da mu a baya. Damar da waɗansu suka samu ta shekaru takwas, wani shekaru hudu, wani shekaru biyar, wani shida, wani bakwai bai yi amfani da ita ba, ita ce Obasanjo ya samu rabinta ya yi amfani da ita ninkin ba ninkin da yadda ya kamata su yi amfani da ita musu yi ba.
Sannan ta ce
ya ja musu baki ya musu wasa ne suka kai da ake. Wannan shi ne hakika da gaskiya. Saboda haka ya zama wajibi mu faɗa wa kanmu gaskiya. Kuma a cikin wannan tafiya, a cikin tafiya ta haɗin kai, kowane irin mutum da yake da alkhairi ta tare da shi ba a jefar da shi gefe guda sai wanda ya jefar da kansa. Idan mutum ya jefar da kansa gefe guda ya ce baya yi aka lallashe shi, zo ka tafi yake bayan yi, aka lallashe shi daya biyu uku, to ba za a tsaya a ɓata lokaci a kai ba, sai a yi gaba. Nasara a hannun Ubangiji iri take, idan ya ce zai kawo cikas, sai a ce da shi addinin Allah ne ba sai saka kawo cikas ba. Sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sun jarraba sun gani. Waɗanda suka fika makirci a da sun jarraba sun gani, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kuce tana sarafa, suka je suka ce ku yi imani da safe, da yamma ku kafirce, idan kun yi haka ku iya cin nasara wajen leko asirin musulmai, ku iya cin nasara wajen a ce kuma na bai ne kun shiga kun fita, kila an ga babu alkhairi ne, ba ku ga alkhairi ba, shi yasa kuka fita. Sai ku ga ra'ayun, wato su bi ku, gidadawa su bi ku, da suka yi haka ba su ci nasara ba. Ma'ana duk waɗanda suka yi ƙoƙarin su daƙile addinin musulunci a baya ba su ci nasara ba. Saboda haka kowane mutum za a yi ƙoƙarin a daga cikin tafiya, ba a cewa banda wani banda wani a cikin tafiya. Amma wanda shi da kansa aka yi aka nuna masa alkhairi, ya ce da kaga a nan gurin babu yadda za ka yi da shi. Ba kai da ka kore shi ka ce ba za a yi tafiya haɗin kai da shi ba, shi ne yake tafiyar haɗin kai. Amma dai wajibi ne mu al'ummar musulmai mu san cewa ga ƙalubalen da ke kanmu. Ya ƴan uwa, abinda zan cike mana magana da shi tunda ba lacca zan yi doguwa ba tun daga ƴan uwa da muke tare da su, kuma kun daɗe a tsaye a cikin rana da sauransu. Abinda nake so in cike mana magana ta da shi a hakikanin gaskiya, wato dole in manta da, in har ina son al'ummar musulmi su haɗu, in manta da laifin da kai mun, ka manta da laifin da ni maka. In zan rinka kallon ka da laifin da kai mun, wallahi akwai mutanen da in zan kalle su laifin da suka yi mun ba zan ba su hannu mu gaisa ba. Amma dole ka yi hakuri ka lallaci kanka, laifin da kai mun wannan ni kaɗai kaiwa ne, laifin da kaiwa Ubangiji ya fi girma. Sannan kila laifin da kai mun in tuna cewa a wannan yini kila na yawa Allah laifin da ya fi wanda kai mun, ina fatan ya yafe mun, don me ni ba zan yafe maka ba wanda kai mun. Waliyahu waliyakum ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kaman ka idan na yi maka laifi ka tuna cewa ai kila a wannan ginin ka yi wa Allah laifi da ya tsara wanda kake ganin na yi maka, kuma kana sa rai Allah ya yafe maka wanda ka yi masa, to dan me ba za ka yafe min wanda ni na yi maka ba. Idan muna mu'amalantar juna ta hanyar haka, to za mu sami damar mu yafe wa juna. Kar in tun laifin in yi kokarin kawar da shi, kai ma kar ka tun laifin ka yi kokarin kawar da shi. To idan muka yi haka, ko shakka babu za mu ci nasara a kai shaidan. Sannan mu yi kokarin nesantar lokacin da wane zai zo ce ai wane ya ce, wane ya ce, wane ya kulla, wane ya kulla, wane ya yi kaza. Ka yi kokarin ka saurari wane kai da kanki, kai da kanka, haka wane ya ce. Yanzu waɗansu ‘yan uwa suka ce ai ƙila a wajen haɗin kan nan, wato wani yunƙuri ne ake yi na za a ƙwace ƙungiya daga hannun waɗansu a danka a hannun wasu. Kuma wanda yake wannan kokarin shi ne Dr. Ahmad, kuma daga cikin waɗanda Dr. Ahmad ake sa ran zai kwato kungiya idan ka hannun su akwai Malam Jafar. Laifin su shi ne ya kai mun ziyara gida Kano a kan yunkurin sa na kokarin tuntubar malamai. Kafin fa ya kai mun ziyara sau ɗaya a Kano, wanda ina jin cikin wannan shekaru uku ko hudu ina jin wannan ita ce ziyara ɗaya. Su ya kai musu ziyara, wani ya kai wa wani ziyara hudu, wani ya kai wa wani ziyara biyar, ya kai wa wani ziyara shida. Amma wannan ziyara guda ɗaya ta minti 25 ko ta minti 30, ta minti 20 sai ta zama abinda wani zai fassara ta da wani abu daban. Sannan a cikin ziyarar Malam Ahmad ba mu ce tsance daga nisan shi ba, shi da ƴan rakiyar sa ne da muka zauna gaba ɗaya cikin rahama ga mu abin da nani. Sannan sun kasa su tuno cewa shin sai da wannan abin ya taso ne Malam Ahmad ya taɓa ziyartar ta, da ta ya taɓa ziyartar ta ko bai taɓa ziyartar ta ba, da na taɓa ziyartar ta ko ban taɓa ziyartar ta ba. Daga shekara 10 zuwa yanzu abokina ne, shi abokina ne, abokinsa ne. Idan na je Makka gidansa yana ɗage ɗaya daga cikin masaukaina. Idan ya zo hutu daga shekara 10 zuwa yanzu galibi sai ya je wata gidana ya zo Kaduna, ko kuma in zai koma sai ya bi ta gidana ya wuce airport. Amma duk wata ziyara ta da ta zama mansuka, wannan ce sai ce na fice. Wato mutane suna da ban mamaki kurai da gaske. Mutane suna da ban mamaki kurai da gaske. To a nan gurin sai nake so in ce a hakikanin gaskiya duk wanda zai bi tasirin maganganu da za a ce wane ya ce kaza bayan kai baka ji daga bakin wane ba, wane ya ce kaza, su wane sun kulla kaza bayan baka ji daga bakin wane ba, wannan zai kawo mana cikas mai yawan gaske. Amma idan na daure har sai na ji, zan mu'amalanci mutane gwargwadon abin da ya bayyana gare ni, abin da ya bayyana gare ni a fili, abin da na gani ni da kaina, a kai shi zan gina hukunci, ba abin da masu kunji-kunji suka zo suka ce an ce ba. To wannan zai taimaka mana taimakawa mai yawan gaske. Sannan ya 'yan uwa musulmi, magana ta karshe a gare ku ita ce, mai kokarin kulla da'awa ta addinin musulunci, da'awa ta addinin musulunci mai kokarin kulla ta kai tsaye, rabbin ta kai tsaye da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashkhar mahama balagu, waɗansu ɗaiɗaikun mutane, malamai da shugabanni, duk irin yadda suka samu ɗaukaka da martaba, to sun samu wannan ɗaukaka da martaba ne gwargwadon makarkarewar da suka yi wa littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba su wannan ɗaukaka da martaba. Kada mu yi rabbin kanmu da ashha cewa lalle wane, lalle wane, lalle su wane, mu yi ƙoƙarin rabbin kanmu da gaskiya ita karan kanta a matsayinta na gaskiya. Idan muka yi ƙoƙarin rabbin kanmu da gaskiya a duk inda take, to ashha muna ihtira musu gwargwadon rukunsu da mai da gaskiyar nan, gwargwadon kusancinsu da gaskiya, gwargwadon kusancinmu da su, gwargwadon kowa ya yarda a cikin wannan al'umma ta musulunci. Idan dai mutum ba annabi ba ne, mafi kowa cikin fadalashi ne sai na Abubakar Siddiq. Tare da haka sahabbai ba su sallama Abubakar cikin komai ba idan suna da cewa kan wani abin da sai da ya saba wa nasi. Sannan kuma Umar ɗan Khattab tare da haka ba su ji cikin komai ba cikin abin da sai da ya saba wa nasi. Sai dai a nan gurin ne, lokacin da mutum yake da taron aikin alkhairi, taro na aikin alkhairi mai yawa, yana da alkhairi 80 cikin 100, 90 cikin 100, 95 cikin 100, yayi wata hatuwa guda daya, yayi wani kuskure guda daya ko biyu, eh ba za a bi shi kan wannan kuskure, amma kuma baya nuna cewa a ci mutuncinsa saboda wannan kuskura, ko wannan kuskuren ya mantar da mu alkhairin 95 cikin 100 ne ta yawo da wannan kuskuren, ai yayi kaza, ai yayi kaza, yayi kaza, ya mantar da mu bangaren sa alkhairi. Ba za mu zalunce shi ba, za mu tuna alkhairinsa, amma ba za mu daure, ba za mu sa wani bakin kyalle mu daure idan mu ba kawai mu ce saboda yana da daren alkhairi, duk abin da ya faɗa kuma dole mu bi da sauransu. Sannan mu bambance tsakanin shugabanninmu na ƙungiyoyi na addini waɗanda muke bin su a da'ira ta addini, kuma a daidai lokacin da suke daidai kan daidai na shari'a, mu bambance su, don wani lokaci mukan hukunta nassoci na shari'a akan waɗansu mutane, mu ba su matsayi da manzon Allah ya bawa waɗansu shugabanni waɗanda ba wanda. Misali, za a ce duk wanda ya saba wa shugaba ya mutu, ya yi mutuwar jahiliya, sai wani ya ɗauka wannan shugaba ya shafi shugaba na ƙungiya, shugaban reshe na ƙungiya, shugaban ƙungiya na ƙasa, duk wanda ya saba masa ya mutu, ya yi mutuwar jahiliya. Waɗannan shugabanninmu ne ko shakka babu waɗanda muke tafe a hanya ta jaddada addini ta yaɗa da'awa, amma kowa ya san cewa kotu ba a hannunsu suke ba, alƙalai ba a hannunsu suke ba, gidan yari ba a hannunsu suke ba, laysa lahum min al-amr shay. Wannan nassoci ko da manzo Allah yake magana, yana magana akan khulafa, akan al-umara alladhina bi yadihim as-sulta, wanda a hannunsu ne nada alƙalai ko cire su, kafa kotuna ko cire su, gidajen yara a hannunsu suke. Irin waɗannan shugabannin musulmai su ne ake maganar yi musu da'a, kar ai musu tawaye, wanda ya musu tawaye to ya mutu, ya mutu da jahiliya. Kaga waɗansu sun ɗauki wannan nasi sun tsora kan shugabannin ƙungiya, kaga nan mu da akwai kuskuren fahimta, wannan yana kawo mana matsala ita ma. Sai wani ya cewa to yanzu wannan taron aini ba bani izini in je ba, in na je na saba shi gaba, in na mutu kuma na yi mutuwar jahiliya, sai a kawo wancan hadisin sai a gindaya a wajen. Ina ga duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi wa kan mu adalci wajen fahimtar nassoshi na shari'a. Waɗannan hadisai galibin su suna cikin Bukhari, galibin su suna cikin Muslim. Bukhari din yana da sharhi na Fathul Bari, sai mu duba ya malamai suka ci gaba da hadisin, kar mu ɗauko hadisin mu kadai da larabcin mu mu fassara shi yadda muka ga dama. Sannan Muslim din yana da sharhi na Imam Nawawi, sai mu duba mu gani, in ma cikin Abu Dawud ne mu duba, akwai shuruh na Abu Dawud na Ma'arim Sunan na Imam Al-Khattabi, Tahzib Sunan na Ibn Al-Qayyim da sauran shuruh na malaman sunna, mu ga yaya aka fahimci waɗannan hadisai, sai mu aiwatar da su a aikata cikin kyakkyawar fahimta, amma ba cikin gajeruwar fahimta ta mutan karan kanmu ba wanda za su iya cutar da mu. Ya 'yan uwa musulmi, wajibin mu ne kowanne daga cikin mu mai kishi ne ga wannan haɗuwar kai tare da nasara ya rinka tashi cikin dare yana addu'a a lokaci da yake sa ran haɗuwar san karɓa addu'ar musulmi cewa ya ubangiji ka kawo mana wannan haɗuwar kai tare da nasara ya ubangiji ka tabbatar da cin nasarar haɗuwar kai din da ahlus sunna ya ubangiji duk waɗanda suke da kyakkyawan niyya ubangiji ta'ala ka kawo mana su su ba mu adadin cin nasarar wannan haɗin kai ya samu duk waɗanda suke da mummunan niyya ko dakile wannan abu ya ubangiji kar ka ba su nasara kuma ya ubangiji ka karye dukkan wani yunkuri da za su yi wajen ganin sun kawo mana rudani a tsakaninmu mu ina ganin wajibin mu ne mu yi haka ba lantsanta suna amma ubangiji ya fi mu sanin wane ne mai kyakkyawan niyya zai taimake mu ubangiji ya fi mu sanin waye mummunan niyya zai taimake mu kuma akan saboda haka wannan shine wajibin mu ya yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah a cikin dukkanin lamuranmu mu yi komai saboda Allah kar mu yi wani abu saboda wani wannan wani kowa ne kar mu yi wani abu saboda wani matsayi da zamu samu na duniya matsayi na duniya ba mai dorewa bane ba wallahi ka iya samun abu yau da safen nan kafin yamma ka fara ci abin ka mutu sai hisabin hanyar da ka same shi tana jiran ka gobe kiyama ka iya tara duniya gaba ɗaya ta gama taruwa kafin ka fara cinta kuma ta zo ka mutu ka zo ka mutu sai hanyar ya kai ka tara ta kuma a yau dukkan dan adam da ya kai shekara 40 a duniya ya kai 45 ya kai 50 me ya rage maka a cikin duniya duk likitocin duniya sun yi ittifaki cewa daga lokacin da ka kai shekaru 40 malam Allah ba da hakuri kar shi suka ce inda ka kai shekara 40 to daga lokacin zaka fara samun rauni tun daga raunin gani har raunin sauran gaba na jikinka sai dai kila tasirin raunin ba zai bayyana ba sai ka wuce shekara 50 zuwa sai raunin ya bayyana ma'ana ganin ka zai ragu komai naka raguwa zai ce zaka yi tici baya ne ba gaba kake ci ba daidai lokacin da dan adam zai more wa rayuwa shine dan shekara 35 zuwa 40 45 lokacin more wa rayuwa kenan komai yana daidai wa daidai karfin kwakwalwa karfin gangan jiki karfin kuzari da sauransu amma daga lokacin da kawai